الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana kurakuranmu ya datar da mu da wannan kwanaki masu albarka na goman farko na watan Zulhajji. Ya Ubangiji da ba mu samu zuwa aikin haji ba, Allah madaukakin sarki ka rubuta mana lada, ka ba mu ladan niyya. Ya Ubangiji wannan bala'i da ya tunkari al'ummar musulmi da duniyar musulmi na rashin zuwa aikin haji, Allah, Allah ka taƙaita mana haka. Allah ka ganar da shugabanninmu na musulmi na duniya da musamman shugabannin ƙasar Saudiya su gane makircin da yake ƙarƙashi da ainihin wato hana zuwa aikin haji. Muna faɗin wannan muna cike da ɓacin rai, muna cike da damuwa ƙwarai da gaske. Yanzu duk abubuwan da ka sani a duniya duk ana yin su na taro na bukukuwa, amma kaga an hana aikin haji. Amerika da Ingila da ƙasar Turawa wannan da suka matsanta akan corona nan, kwanan nan ana yin European Cup. Wallahi idan ka je ka ga stadium ɗinsu mai ɗaukan miliyan 10 miliyan kaza a cike yake, ba face mask, ba wani spacing, ba komai, suna iku, suna tsalle, ana ball, ana komai. Amma suna ta matsanta mutane sun ce a sa takunkumi a bi doka a yi kaza, musamman ƙasar Saudiya. Babu ba wacce ta cutu da harkar corona a duniya irin ƙasar Saudiya. Yanzu ka duba aikin hajjin nan, duk duniya an hana mutane, sai su ya su a cikin ƙasar ma sai wane da wane yan kaɗan killa. Amma kuma a Saudiya ma fa in kaga ball, ana ball a Makka, ana ball a Madina, ana ball a Riyadh, ana ball a, wallahi idan kaga ƴaƴansu yanda suke ball a stadium, in kaga yanda suke cika stadium, abin zai baka tsoro a Saudiya din. Amma corona ba ta aiki sai a masallacin Makka da Madina. An hana mutane su je da sahu a sallah, amma za su taho su 10 a mota bus a haɗe fa, amma da shigo masallaci sai a ce a rarraba. Ita corona ba ta kama mutane a mota sai an shigo masallaci. Ya kamata musulmi ku waye, wallahi ku waye. An ce an kawo allura, to kuma an kafa doka sai an yi allura, to shikenan mutane su je su yi allura, masu je su yi aikin hajjin. Amma allura ma ba ta da amfani. In an yi allura ba ta hana spacing, in an yi allura ba ta hana sa takunkumi, to me amfaninta? Wani ya yi allurar, ya yi ɗayan, ya yi biyun gaba ɗaya, kuma duk ta zo ta daɗa kama shi bayan ya yi ta. Ko wataƙila ma zura masa ita aka yi a cikin allurar bai sani ba. To shi ne muke kira, wannan wace doka ne, wannan wani irin ƙa'ida ne da ya ba da dama a je a yi ball, a yi taro, a yi bukukuwa, a yi abubuwa, mitin da ake, da abubuwa da ake na duniya duka, amma ya hana a yi aikin hajji. Yanzu musulmi ba za mu farka ba, ba za mu farka ba, ba za mu waye ba, yanzu haka za a yi ta tafiya? Wallahi sai su share mana shekara 20 ba su bari a aikin hajjin nan. Allah kuma wallahi tsabar Yahudanci ne da kin Allah a nunkime a cikin wannan abun. Ki timirmura ce tabbatar hankali, a kafa wa mutane doka mana a sa su yi, a ba su dama, ko da ku a rage adadin ne. To amma ya laifi, muna nan muna kwance, kuna tsammanin kin yin aikin hajjin nan ba zai ja muku bala'i ba a duniya? A ce a shekara guda mutane ba a je aka yi ba, mutane suna da bukata da kuɗinsu bayan tsadar da ya yi, bayan kaza ɗin, kado mutane suke son Allah. An je umra, wallahi kuɗin da aka ninninka na umra, amma mutane sun yi cincirin da sun je. In ka je a ninki mai kwana 10 kaza ba za ka fita ba, sun haƙura sun je sun yi ibada. A hana mutane su yi aikin hajjin nan. Amma kuma muna haɗuwa a kasuwa, ko ina ana zuwa a ci kasuwa, shi kan wannan halal ne, ai halal ne. Corona ba ta kasuwa ko? Ba ta filin bal ko? Ba ta kaza, ba ta kaza. Ya kamata mu ji tsoron Allah. Musulmi ya kamata mu waye, mu ne casualties, mu muka bututuwa, tunda mu aka taɓa addininmu. Yanzu waɗanda suke ta sallah ba a daidai sahu, sai yaushe za ku fara haɗa sahu? Sai Amerika ta ce a haɗa sahu, sai Ingila ta ce a haɗa sahu, sai ƙungiyar corona ta ce ku daidai sahu ko? Za ku zo masallaci ba ku daidai sahu, amma za ku je office ku haɗu ku yi meeting, za ku hau mota ku haɗu. Allah gyara mana. Abu na biyu shine muna mika godiya ta musamman ga gwamnatin jihar Kano, dangane da dama da ta bayar. Aka gudanar da ainihin wato zaman kitse da aka yi da wannan ɗan bid'a wanda ya zo da maganganu na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ainihin cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallama da cin mutunci ga sahabban annabi, wanda maganganun ba za mu iya faɗa ba. Mu dai a tarihi, mu dai a nan ƙasar mu taɓa ganin wanda ya faɗi maganganu na rashin mutunci da zagin annabi da wulakanta shi kai kai hikayar maganar ma ba ta da daɗi wallahi. Amma mutumin nan ya zo ya faɗi wannan magana, duniya duk ta ji, kowa ya gani, ya yi ta kuri, ya yi ta barazana, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, da ƙyar Allah ya ƙaddara da taimakonsa da motsi da malamai suka yi ta yi na sunna, da waɗanda ma ba na sunna ba waɗanda suke kishin annabi sallallahu alaihi wa sallama aka haɗu da su, Allah ya ƙaddara aka zo aka yi wannan zamanin ci tsaye. Ba sai na yi bayani ba, kowa ya gani. Kun gani fanko ne kawai, ƙarya ce ta banza, kwangila ce kurin aka ɗauko ta ɓatar da mutane, kawai daman wata manufa ne ake da ita ta a cutar da addini. Mun sha gaya muku, ku ɗauki addininku ga mutane masu tsoron Allah. Yaushe malamin addini da sunan addini zai zo yana kutuntum a shan, ya kira sunan ɗan uwansa malami ya ɗura masa a shan? Yaushe malamin addini zai zo yana alfahari yana nuna shi ya fi kowa ilimi, shi ya fi kowa karatu, ya koya wa ɗalibansa, ba wani mai mutunci in ba shi ba? Yaushe malami na addini zai rinka sa yaran suna kiran ta da kun malami suna ɗura masa a shan suna zagin su? Mun sha faɗa muna maimaita, ko ƴan shi'a ɗin nan da ake faɗa, ƴan shi'a suna shi'anci, wallahi ba su isa su fito su yi abin da wannan mutum ya yi ba. Ya fake da kaɗa ganga ya zo yana shi'anci. Zagin sahabbai Muawiya ibn Abi Sufyan kare fa yake ce mai kare. Yara su yi ihu su ɗura Muawiya a shar a garin nan. Anas ɗan Malik in kaga zagin da yake mai yayya ga Anas ɗan Malik da yake da cin mutuncinsa, ya ce ƙarya ne ba sahabi ba ne, maƙaryacin mutum ne kawai. Duk fagashin nan ana gani, duk gwamnati ta gani, security duk sun gani. Yanzu wannan da wani Kirista ne ko wani kafiri ne ya faɗa, da ƙasar nan ta hargitse. Amma kaga munafurci a cikin gida ne aka yi abin. A garin nan haka wani ya zo ya zagi annabi a fili a taron wannan maulidi, ya zo ya zagi annabi ya tafi, wai Abdul Inyas sunansa. Ga wani ya zo ya ma ninka abin da wancan ɗin ya yi ma. So daman ya ce a zo a yi tsaye, ya ce a masa adalci, an masa adalci an yi tsaye. Ya yi ta yaudaran mutane, gwamnati ce ba ta ba da dama aka yi tukar nan ba tun farko dama. Walla a shirye muke ko daga bacci muka tashi cikin dare, dama yaushe ma na ɓata lokaci akan wannan mutumin. Amma gwamnati ita ta ɗauki ragamar abu, mu kuma ahlus sunna muna tafiya ne a bisa ka'ida, ba ƴan hayaniya ba ne. Da muna yin hayaniya da tuntunin zancen ya ƙare, da an gama da an wuce wurin gaba ɗaya. Amma mun bi hukuma saboda ta shiga ciki don ta samar da tsaro a yi wannan abu, ko ba ta ba da dama ba. Amma haka ita bin malamai yana buga musu waya. Sai ya kira ka a waya, sai ya yi recording, ya nemi wayarka sai ya yi recording. Ni ne wani ina gayyata ka ne muƙabala, za mu yi muƙabala da kai. Kaga sai ya gaya wa duniya cewa ai yana cikin malamin mu yake tafi, ni ɗin ne ya kira ni a waya. Ya sa saboda ha'inci da yaudara ya sa recording. Ya yi recording muryata, muka yi maganganu da shi. Alhamdulillahi a ko'ina a shirye muke daidai gwargwado. Ina kan mota ina tukawa. Ya kira ni, na faka mota muka yi ta bugawa da shi. Ya yi recording. Ni ma wayata tana recording, amma wallahi sai na ajiye na mutunta shi, ban fidda shi a duniya ba, na bar wayar saboda me zai iya faruwa. Ban farga ba kawai sai gashi ya sake wannan wayar, inda so nake tona asiri sai in bayyana ta ni ma. To ashe yana ne, haka ya kira malam Bello ya bu, haka ya kira malam Abdul Wahab, haka ya kira malam wane ne, haka ya kira malam, yana ta neman wayar malamai, yana abin da sauransu, wai dan ya nuna wa duniya yana so a zo a zauna. Alhali kuma mu mun sani da irin kuɗaɗen da ya ta kashewa kada a yi, da kama kafa da wasu da ya cikin jami'an gwamnati kada a yi. Munafukai suna nan, mun san da su, don mun san sunanku gaba ɗaya. To Allah ya ba da dama, gwamnati ta ba da dama, an zo an yi. Allah ya saka wannan gwamnati da alkhairi, Allah ba ta lada. To amma abin da muke jira shine hukunci. Daman kun ce sai an ba shi dama, an yi muƙabala, kuma kowa ya gani, an masa tambayoyi barkatai, ko ɗaya bai iya ba da amsa ba, ko ɗaya. Wannan abin kunya da me ya kama, at least ma ko ba komai ma ka yi yunkuri man, ko ɗaya ma ka dan amsa. Amma ko ɗaya bai iya ba da amsa ba. Duk abin da aka kawo, ina littafi? Ya je ya ce ya ɗauko littafi 500, ya ɗaɗɗauro su ya kawo su, ko littafi ɗaya ya kasa buɗewa. Kowa ya gani sai gumi yake ta yi, sai shan ruwa da hannun hagu, sai ruɗewa dai ya shiga cikin ruɗu da damuwa. Kai da kake da gaskiya me za ka shiga tashin hankali har ka zo kana shan ruwa da hannun hagu? To duka an yi wannan an gama, duniya ta shaida, alƙalin wannan zama da gwamnati ta nan ashi Professor Salisu Shehu, Allah ya saka masa da alkhairi, VC na Al-Istiqama University a nan Kano, shi ne alkali. Kuma ya faɗa a gaban duniya cewa duk tambayoyin da aka yi wa Abdul Jabbar ɗan gidan Sheikh Nasiru Kabara bai iya ba da amsa ko ɗaya ba. So a wajensa bai ba da amsa ko ɗaya ba, kuma idan akwai wani mai ta'aliki to zai bayani.
kwamishinan addinai baba impossible shi ma ya tashi a gurin ya kuma yi bayani an haska duniya kuma ta gani gidajen television duk sun saka bai iya bada amsa ko daya ba to sai me saura ga wanda ya zagi annabi ga wanda ya ci mutunci annabi saura gwamnati tai hukunci abinda muke kira ga gwamnati kada a yi da samanin siyasa a cikin wannan dan jinin annabi ko in ce mutuncin manzon Allah ya fi karfin siyasa wallahi kuma muna kira gare ka Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayinka na khadimul islami da ake fada Allah ya jarrabe ka yau gashi a gwamnatinka an zagi annabi Allah ya jarrabe ka yau a gwamnatinka an keta mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam so muna jira mu ga abin da za ka yi akan harkar sarauta ma da ba a yi maka daidai ba a karan kanka kai abin da kai ka canja abin da ka canja kuma duniya ta hakura da kai ko ba ka bane ba to muna so mu ga hidimar da za ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin nan an kafa masa doka cewa ya daina magana yana rudar da samari yana halakar da su ga samarin nan mabiya daliban ilimin da suke tare da shi da suke son annabin da gaske tu ma suke suna kuka suna zagin suna tsine masa albarka suka ce ashe shi yake shirye kayan sa yake zuwa yake gaya mana suna ta fita a Facebook suna ta fita a WhatsApp suna ta tuba suna ta cewa sun zagi malamai dan Allah a yafe musu kaga waɗannan dan Allah suke bin sa dama akwai wanda yace da ni yasa naje nan kone mota motar ahlus sunna da akai wa'azi a sabuwar gando yace mu muka je muka kone ta mu muka je muka yi ta'addanci a guri kaza mu ake tura mu yi kaza da sauransu muna kira gwamnati wallahi idan kuka bar mutumin nan ya ci gaba da abin da yake yi to ba ku goyi bayan zaman lafiya ba kuma wallahi ba za mu bari ba za mu taba bari a ci mutuncin annabi a garin nan ba za mu bari ba wallahi sai dai jinin mu ya kare dan haka zaman lafiya shine duk wanda yazo shi daya kilo yazo da bala'i a cikin al'umma kowa yana Allah wadare ku zuba ido ku kyale shi har yanzu daga yin muƙabalan nan har ya koma gida yana ta yin bidiyo yana ta sake ina dokar da aka kafa masa yau yayi audio ya sake yau yayi bidiyo ya sake yau yayi kaza ya sake to ina maganar dokar so dole ne gwamnati mutumin nan fa jinin sa ne ya halatta fa a shari'ar musulunci muna da nassoshin ga suna a rubuce a gaban mu me ake jira me gwamnati take jira dole ne a dau mataki akan wannan bawan Allah dole sai an hukunta shi me ake jira yazo ya nuna kaman ya tuba daga baya kuma yazo warware abin da yake kuma tubar da ya daman tuba ce ta banza ba tubar gaskiya bane ka zo ka ce mutane wai ka janye abin da ka bada ai zuwa zake ka ce maganar da kace kaza annabi yayi kaza dinnan ƙarya kake baka gani a littafi ba kai ne dan ka tada rudu kai sharri wa mutane Buhari da kace makaryaci ne azzalimi ne kace ƙarya kai ne kai kuskure ba daidai kai ba yanzu malamai sun ganar da kai Ibn Hajar da kace makaryaci ne kace Imam Muslim makaryaci ne kace Imam kaza makaryaci ne ka zo duk kace kai din kai kuskure ƙarya kake ka tuba kuma kana neman gwamnati ta sassauta maka hukunci a zuba ka a kurku shekara 50 tukunna ka je ka nemo ilimi kafin ka dawo ka ci gaba da wa'azi kama wai mutum ya zo ya ce wai ai ya janye kaza kaza to daga baya ma kuma sai ya zo ya kwaba abun ma ina kira gare ka kuma ina kira ga mabiyansa waɗanda suke ziga shi da waɗanda suke cikin gwamnati ko wanda suke cikin wata ƙungiya ta addini wallahi tallahi ba ku taimaki mutumin nan ba ku daina ziga shi ku bar shi ya yi nadama ituba zuwa ga Allah wannan mummunan tarihi da ya bari abun ya yi muni ƙwarai da gaske ku daina ziga shi dan za ku kai shi kuma wallahi tallahi wannan da'awa wannan ra'ayi na zagin annabi da cin mutuncin sabon manzon Allah ba za a yi nasara akan ta ba ba za a taba yin nasara akan ta ba so muna kira ga gwamnati mutuncin gwamnatinka mutuncin jami'an gwamnati na shine ku dauki mataki al'umma a nuna musu cewa an taba mai mutunci wallahi ana taba siyasar kuna zuwa kuna daure mutane mun sani wanda ya shige muku hanci kwashe shi kuke ku fate shi ku zubar da shi yau ga wani yazo ya cije manzon Allah hanci yau ga wani yazo ya zagi manzon Allah yau ga wani yazo ya bata annabi mutum wallahi wata magana idan ka ji ta wallahi sai gaban ka ya fadi mutum ya bude baki ya ce annabi wai dan fadi mutum ya bude baki ya ce annabi wai yayi kawalci a'udhu billah mutum ya bude baki ya zagi matar annabi mutum ya bude baki subhanallah akwai abin da kuke jira me ake saurara me ake jira an yi muqabala an gama kuma an fidda hukunci me gwamnati take jira a dauki mataki a kansa duk abin da za a yi a kai shi gidan kurkuku a rinka tattaunawa da shi a can amma an bar shi a gida ya zo yana ta yin audio yana ta video yana ta yin ƙarya wai muƙabalar da aka yi aka zauna aka ba su lokuta da kayan littattafansa da ruwan sha da lemo da komai da AC da fanka duk da aka kunna masa da mintunan da aka ba shi aka ce za a yi maka tambaya minti 10 su ma minti 10 kowa aka ba shi lokaci shi ma baya cika minti 10 sai ya ajiye loudspeaker amma ya dawo yana cewa wai ba a ba shi lokaci ba ai ya kamata a ce kai ta kokari ka cinye minti 10 har ka shiga 20 30 sai an karbo last week a hannunka. Amma yanzu yana gaya wa jahilai cewa wai ba a ba shi lokaci ba, yawan lokaci da to almajiranka ne zaka aje su kana musu wannan haukar awa uku, wannan rashin hankalin da kake dabbancin da kake yi awa uku awa hudu, wannan ihun da dura a shaddin waye zai zauna ya saurare ka? Ya za a mayar da addini ya zama wasa har ana wani ba da amsoshi? Ah, yaya ake bai ba da amsa ba a lokacin da ake mukabala? Wai yanzu yake audio wai yana ba da amsa wai tambayoyi, kuma da kai alƙawari ka ce a hada ka da su, ka kira ka ce a hada ka da su, da aka je gurin mukabala har tambaya ke ina manyan malaman? To gashi an barka da kananan malamai ba manyan malamai ba, sun tursasa ka sun yi maganin ka. So gwamnati, muna kira ga gwamnati, yanzu aiki ya zama gwamnati, kuma wallahi muna ba mutane hakuri, muna shaida hukuma wallahi muna ba mutane hakuri, muna hakurtar da mutane, kar ku bari mutane su kai zuciya, kada ku bari su kai karshe su dauki doka a hannunsu. Aqidar mu ba ma ba da dama a dau doka a hannu, amma kuma ba za mu bari ai zalunci ba. So gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi da gaggawa akan mutum daya, bai kamata a zubar da haƙƙin al'ummar annabi gaba da duniya ba. Kuma mun fada muna jaddadawa, ya kai mai girma gwamna, kada ka bari siyasa ta cike cikin wannan lamari, kada ka bari siyasa jinin wato matsayin annabi ya wuce a magana siyasa da shi, kada a yi wa mutane ƙaryar siyasa, kada a gaya musu magana a yaudare su, kada a zo a ƙarar da zance a shiga kotu a ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza, a ɗaufa mataki. Kuma in ya ce zai tuba sai an zo da shi gaban alƙali kotu a yi masa bayani yaya ake tuba a shari'a, a yi bayanin laifuffuka ya fito fili ya ce ya tuba, sannan gwamnati ta ɗauki matakin da ta dace a kan shi. Amma har kawai an kyale shiru-shiru lokaci yana tafiya, har ana neman yanzu a kawo sati guda gobe sati, a'a muna jira a yi hukunci, mun yi muku addu'a Allah ya taimake ku, Allah saka muku da alkhairi. To babban daraja da gwamnatin Kano za ta samu shine ta ɗau mataki akan wannan bawan Allah, kada su kyale shi, lallai ne a ɗau mataki. In da ya tuba ya ma fito shekaran jiya ya warware tubar ma bai yi ba, ya ce bai yi ba kawai, ƙarya aka masa an yi kaza, har yanzu akwai ƙarya a cikin littafin addinin musulunci. Yanzu mutumin da ya zo bai iya karanta Qur'ani ba, Qur'ani fa bai iya karanta, hatta a raddin da yake mayarwa a gidan nasa ba iya karanta aya daidai. Yaya za ku bar wannan a matsayin malami ana sauraron sa bai iya karanta aya Qur'ani daidai ba? Ku tura shi shekara 50 ya je makaranta a kurkuku, akwai malamai masu karanta da Qur'ani a kurkuku, ya ce wa Allah ƙarya, ya ce annabi baya iya karanta nassi daidai ya iya gane shi, ya cutar da 'ya'yan mutane bayan Allah mabiya, ya cutar da su, ya zalunce su, kuma zo a zuba ido a kyale shi. Muna kira ga gwamnati, muna daɗa jaddadawa, kuma muna nan za mu yi ta bugawa. Gwagwarmaya ce ba a gama ta ba tukunna in Allah ya sa, da kuma wannan ya kamata a kama shi darasi. In ba haka ba, akwai irinsa, in aka ba su dama billahi alazim sai sun bi gida-gida sun yayyanka mutane, wallahi tallahi ta'addanci za su yi ta yi wa mutane suna kashe su, saboda an kyale su an zuba musu ido. So mu addininmu shine mu bi shi, shine zaman lafiya. Kuma gwamnatinmu ta taimaki addininmu, wannan abu ba na siyasa bane, a taimaka mana, a taimaka wa addinin Allah, kuma a samu albarka, a samu zaman lafiya. Wannan shine sakon da muke isarwa, kuma za mu yi ta maimaita shi daga nan har sai mun ga bukata ta biya. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم يا حوزة الدين يا رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.